sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Laraba 21 ga watan Yuli na shekarar 2021. A cikin shirin namu din za ku ji cewa shugabanni a jihohin Niger da Kwara sun yi kira da a zauna lafiya. A babban birnin tarayyar Najeriya kuma hukumomi sun yi karin haske kan cutar kwalara da ta barke. Kamar kowace ranar Laraba, Jama'a Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'ai a Najeriya sun ce sun samu nasarar kubutar da mutane 100 da 'yan bindiga suka sace a watan da ya gabata a Zamfara ba tare da an biya kudin fansa ba. Kakakin rundunar 'yan sandan Zamfara Shehu Muhammad Ajiya ya ce waɗanda abin ya shafa yawanci ƙananan yara ne da kuma mata masu shayarwa kwana 42 bayan da aka sace su a ƙauyen Maru. Ya ƙara da cewa kubutar da su ya faru ne sanadiyar tattaunawa tsakanin hukumar tsaron cikin gida da masu garkuwar, sannan ba a biya su kudin fansa ba. Yayin da mutanen da aka kubutar da su guda 80 suka koma gida wajen iyalansu, jami'ai sun ce akwai raguwar mutane 20 da ake duba lafiyarsa a asibiti. Kamfanin Pfizer da BioNTech sun cimma yarjejeniya kan kamfanin Afirka ta Kudu da suke kera allurar COVID-19 saboda rabawa a Afirka. Kamfanonin suka ce a yau Laraba. Cibiyar BioVac a Cape Town za ta sarrafa maganin rigakafi miliyan 100 a kowace shekara daga shekarar 2022. Kamfanin zai hada da sinadarin rigakafin da aka karbo daga kasashen Turai a ajiye a kwalba kana da kunshin da za a raba wa kasashe 54 a Afirka. Yarjejeniyar za ta taimaka ne wajen kawo ƙarshen ƙarancin maganin rigakafin a nahiyar da cibiyar kula da cututtuka masu saurin yaduwa ta ce kasa da kashi 2 cikin 100 na al'umma mai dauke da biliyan 1.1 suka samu allurar rigakafin farko. Ana sarrafa allurar rigakafin Johnson & Johnson yanzu haka a Afirka ta Kudu a wani tsari na cika da gamawa, tsarin da zai iya samar da fiye da miliyan 200 na adadin allurar a duk shekara. Ana kuma raba allurar rigakafin a duk fadin Afirka. Zanga-zangar da aka gudanar a Kudu maso yammacin Iran ne da ke fama da kamfan ruwa ta bazu zuwa ƙarin birane, inda aka kuma ƙara bayyana adawa da gwamnati yayin da zanga-zangar ta shiga kwana na 6. Hoton bidiyon da aka aika wa sashen fasha na muryar Amurka aka kuma kafa a shafukan sada zumunta sun nuna waɗanda suka yi kama da masu zanga-zangar suna cewa mutuwar kamai ne da kuma Allah ya yi maka jin ƙai reza sha. A birnin Ize da ke lardin Khuzestan na kasar Iran a jiya Talata da dare an kuma ji ƙaran harbe-harben bindiga a bidiyon. Muryar Amurka ba ta iya tantance hotunan bidiyon ba. Iran ta hana muryar Amurka ɗauko rahotanni daga cikin ƙasar. An fara zanga-zangar ne a Khuzestan ranar Alhamis da dare da ta yi sanadin rasa rayuka kashegari da yamma. Lokacin da kafar watsa labaran kasar Iran ta ba da rahoton cewa an kashe mutane 2 a wani harbi da aka yi da bindiga a lokacin zanga-zangar. Tun daga wannan lokaci ake yaya ta hotunan bidiyo da ke nuna ci gaba da zanga-zanga a kowane dare. Kasar Sweden ta lallasa kungiyar wasan kwallon kafa ta Amurka mata da ci 3 da nema a lokacin da aka fara gasar wasannin Olympics na shekara ta 2020 yau Laraba da aka dage tun a bara. Tina Blackstenius ta jefa kwallo 2 a ragar kungiyar kwallon kafar da ta zama zakara a duniya, wadda kuma ke neman ramuwa kan kungiyar kwallon kafar da ta hana su samun zinari a gasar wasannin Olympics da aka gudanar a Rio a shekara ta 2016. Kungiyoyin kwallon kafar sun yi kunnen doki a wasan da suka yi cikin watan Afrilu. Kungiyar kwallon kafar dai ta Amurka za ta kara a ranar Asabar da New Zealand, yayin da Sweden za su fuskanci Australia. An fara gasan wasannin Olympics din ne yau Laraba da safe a hukumance.
VOA.
a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugabanni a jihohin Niger da Kwara ta yin amfani da bukukuwan babbar sallah wajen fadakarwa akan muhimmancin zaman lafiya. Ga wakilinmu Mustapha Nasiru ba tare da ƙarin bayani.
Shugabanni a jihar Niger Nigeria sun yi amfani da bukukuwan babbar sallah wajen gudanar da addu'o'i tare da janyo hankalin al'umma akan muhimmancin zaman lafiya ga ƙasa. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Nigeria da ke fuskantar ƙalubale irin na tsaro. Domin kuwa ko a ranar Juma'a da ma Asabar da ta gabata an samu matsalar hare-haren 'yan bindiga da ya yi sanadiyar hallaka jama'a a jihar Niger. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello bayan kammala sallar Idin ya yi fatan Allah ya tabbatar da zaman lafiya a Nigeria.
Muna fata Allah ya zama lafiya a ƙasar nan, Allah ya kawo mu gaba da wannan hari da yake cikin na tsaro. Muna fata Allah ya kawo mu da ƙarshen shi.
Shi ma dai tsohon shugaban mulkin soja a Nigeria General Abdulsalam Abubakar ya taya al'ummar musulmin duniya murna ne akan wannan rana ta babbar sallah, tare da nuna bukatar ganin an zauna lafiya a tsakanin jama'a da kuma nuna kauna a tsakanin su.
And I appeal to the miscreants among us.
Yace ina taya al'ummar musulmin duniya murnar babbar sallah. Allah ya sa a kammala bukukuwan lafiya. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da suka addabi jama'a a Nigeria. Allah ya shiryar da su ya sa su bar wannan muguwar ɗabi'a. Allah ya maido da cikakken zaman lafiya ga ƙasar mu ta gado Nigeria.
I pray for peace and tranquility.
To a can birnin Ilori ta jihar Kwara kuwa shugabannin al'umma ne suka dukufa wajen fadakarwa akan muhimmancin zaman lafiyar. Bayan da aka samu wata hatsaniya a tsakanin magoya bayan gwamnan jihar Kwara Abdulrahman Abdulrazak da kuma na tsohon shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Bukola Saraki a masallacin Idi a birnin Ilori. Alhaji Shehu Zaman Lafiya shine sardaunan Ilori kuma shugaban wata kungiya ta wanzar da zaman lafiya a jihar Kwara ya yi kira ne ga magoya bayan bangarorin guda biyu da su kai zuciya nesa.
Al'ummar da muke zaune a nan jihar Kwara da baɗi, ina roƙo don Allah manyan mu maza da mata, don Allah ina fatar a zauna lafiya. Ina fatar kowane ɓangare da komai wanda su kula su duba da idon rahama, don Allah a ja kunnen matasa ko ta wani ɓangare da komai a zauna lafiya.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yayin da sama da mutane 800 suka kamu da cutar amai da gudawa a yankin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya, yau ma wasu ƙarin mutum 10 sun sake kamuwa, wanda da zu jami'an birnin suka gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa kan lamarin. Ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Annobar cutar amai da gudawa da ta bullo a sama da jihohin Najeriya 16, cutar na ƙara bullo a wasu daga cikin yankunan babban birnin tarayya. Domin ko ayo din nan ma an samu ƙarin waɗanda suka kamu da wannan cuta. Mahukunta a nan babban birnin tarayya Abuja sun kira wani taron gaugawa. Jim kaɗan bayan taron, darakta mai kula da kiwon lafiyar al'umma Dr. Sadiq Abdulrahman ya min ƙarin bayani.
Batun maganan mitin da muka yi na gaggawa wani yau din ya shafi wannan barakan, wanda muka samu labari daga ainihin darakta na ma'aikatan kiwon lafiya na karamar hukumar Kuje, wato Dr. Emmanuel Petu, ya sanar mana cewa an samu mutane kusan 10 da suka kamu da shi da safe yau, aka kai su General Hospital Kuje. To nan mun zauna da shi da sauran ma'aikatan kiwon lafiya na public health na ma'aikatan kiwon lafiya na birnin tarayya gaba daya. Muka tantance, muka dauko bukatun da ake nema na gaggawa, kamar ruwan da ake sanya ma mutane da su magunguna da abin da za a yi gwaji, aka bashi da gaggawa a kai ga babban asibitin Kuje na karamar hukumar Kuje. Mun sake dullo da waɗansu matakai na wayarwa ma mutane kai, don ainihin cutar cholera ba ta bada lokaci kamar yadda COVID-19, wanda ba zai ta dan baka lokaci shi kadan abun nan babban minista na birnin tarayya malam Muhammadu Musa Bello ya riga ya bada wannan directive din kuma muna kan implementing yace kar a bata lokaci har ga kai ga wannan cutan ya kai ga karfi a birnin tarayya
to ko wadanne a yankunan Abuja ne cutar ta fi illa
yanzu haka an samu dai duk kusan gaba daya kananan hukumar shida na Abuja rayan cutar ta baraka amma inda ta fi kamari shine wajen ward wato muna da ainihin political ward wajen 16W Abuja a cikin 62 wajen 39 sun fara gano alamomin wa'annan suna bada report akan barkawan cutar cikin su akwai wanda suka yi karfi sosai wato kamar irin su kubwa gwagwa faikonkori kabusa guyi gwarimpa jiwa zuba gwagaube da kuduna daya sofa dai an samu kimani mutane 814 da suka kamu da wannan cutan a ciki wajen 65 sun nakasa
Dr. Sadiq Abdulrahman yace akwai kuma karin matakai da suke dauka kawo yanzu
dole ne za a kawo gashan kan wannan annoban sai an kawo ga kowa kowanne a cikin bangarorin da suke da wannan daman na ma'aikatan wato sai muka samu wannan committee ga ma'aikatar bada ruwa na birnin tarayya wato FCT water board na ruwa sana cikin kananan kauyuka da hukumomi da ainihin Abuja Environmental Protection Board wato wayanda suke tsaftata muhalli na ainihin birnin tarayyan kanta da yan kiyon lafiya na duniya da sauransu aka hadu suna zuwa cikin wayannan bangare wayanda abun ya fi shafa
yanzu dai abin jira a gani shine irin karin tasiri da waɗannan matakai na makuntan birnin Abuja za su yi domin shawo kan wannan cuta Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman
Yawon sallah ko barka da sallah ga yare kanana da matasa maza da mata wata al'ada ce da al'ummomin Hausa Fulani na dade suna yi don nuna jin dadi murna godiya sada zumunci ga yan uwa da abokanin arziki albarkacin sallah karama ko sallah babba a lokacin wannan yawon sallah da iyaye maza da mata da ma abokanin arziki da harkoki yan uwa kan baiwa masu yawon sallah ko barka da sallah kyaututtuka kamar kudi abinci tufafi har kyautar dabbobi da tsuntsaye kamar kaji da ma duk wani abu da ya sawwaka na tattauna da wasu yara masu yawon sallah
Amira
me kawo kinan
yawon sallah
daga ina kin hito
gida Aljiman
wani gari kenan ko wani unguwa
a gwar mai kin yi
da ma kina yawon sallah
eh
yanzu kin samu kudi
a
ba ki samu ko kwabo ba
eh
tun wani lokaci kin hito yawon sallah
la
yanzu na dawa ki je wurin sa
ban je wajen kowa ba
ba ki je wurin kowa ba
eh
saboda mi
saboda komai
to da ma ki taba yawon sallah
Ala ina yi
duk shekara
eh
to nawa ke taba samu da
1,500
to nawa ake baki
ana 1,200
ana baki na yawon sallah
eh
balki me ya kawo ki waje yau
yawon sallah
to da ina kike zuwa yawon sallah
kada a waki da kada shan da ya abalma
to kina samun kudi
eh
kamar nawa kike samu
200 naira
inda wa kike zuwa kada shanu da kada awaki
wajen kwastomomi na
ina da kwastomomi ba baki kudi yawon sallah
eh
to yanzu nawa ki fara samu
naira 300
mutane nawa baki 300
mutum biyu
guda baki nawa
200
guda baki nawa kuma
100
sun ka gama 300 kenan to dama ke taba yawon sallah
eh
a ina da ina ke saba yawon sallah
ke da shanu da kada awa
ke kai shekara nawa kina yawon sallah
shekara ta biyu
kina yawon sallah
eh
ko akwai shekara da baki yawon sallah ba
eh
to don me da baki yawon sallah ba
kin ba ku mai haira
Halira?
Eh.
Ke taba zuwa yawon sallah?
Eh.
A ina da ina ke taba zuwa?
Da kara shani, da kara, da bareti.
To me yake baki in ki je yawon sallah?
100.
Da nawa kuma?
200.
To wurin wa kike zuwa yawon sallah?
Sai abokan mama.
Sai Ahmed. Ahmed, me kai hito yanzu?
Yawon sallah.
To da ina ka je yawon sallah?
Da kara shani da ta oloro.
Duka je yawon sallah?
Eh.
To ka samu kudi?
Eh.
Nawa ka samu?
700 da mutala hudu
waye baka
abokan baban
dama ka taba zuwa yawon sallah
eh
to da ina kake zuwa
ina zuwa gareji da sai asfa da kuma kana shan Hussein
to kai Hussein kana yawon sallah
eh
to in ka je wurin yawon sallah ya kake cewa
haka nake cewa ina salamu alaikum ina kwana ai sallah lafiya
to in ka ce haka nan mi za su ce masu wadanda ka je wurin su
eh lafiya
to daga nan fa
Sinace, ina ba ni kuɗi.
In ka je haka nan?
Eh.
To kamar nawa suke baka?
Ni 50.
Da nawa kuma?
Da 120.
Yanka ba kana jin daɗi?
Eh. Abu.
Abu ka taɓa yin yawon sallah in baba na ba?
Eh.
To gida nawa ka je wurin yawon sallah?
10.
Nawa ka samu?
1,300.
Da nan baka?
Abu kanan baba na.
To da kwastomomin kuwa?
Su ma ɗin. Su ma kwastomomin musulawa. Abdullahi.
To ka Abdullahi, me yake yi yanzu?
Yawon sallah.
Me yake samu wurin yawon sallah?
50.
Ana baka abinci?
A'a.
Ana baka nama?
A'a.
Kuɗi kawai ake baka?
Eh.
To idan ka samu kuɗin me za ka yi da su?
Kai gida za mu.
Ke ba za ka kai mu gida?
Iyayenmu.
Akwai wanda ka zo wuri ne wurin yawon sallah bai baka komai ba?
Eh.
Me yake ce ma?
Ya ce wai mu je mu jawo an jima.
To in kun ka dawo fa?
Ba mu iske shi.
Ya tafi ne shi ko?
Eh.
Da nan kun ka zo kuma kuna samu?
Abokanin babanmu.
Suna ba ku kuɗi?
Eh.
Ni kuke ba abokanin babanku?
Ba komai. To.
Tuwon sallah?
Eh. Bashir.
Bashir yaya ba tun yawon sallah bana?
Lafiya Allah.
Kuna nan kuna yi ko?
Eh.
Ana samu wani abu?
Eh.
Me yake samu?
50, 20.
Duk ana baku?
Eh.
To idan ka samu waɗannan kuɗin me za ka sayar da su?
Mama na zan kai ma.
Kai mami?
Ta ajiye min ka in sallah ta dawo a ƙara sai a min da bani abinci sai a min kaya.
Ka sa sabbin kaya ko?
Eh.
Nawa ka taɓa ba ta ajiya?
200. Hassan.
Kana yawon sallah ne?
Eh.
To me yake cewa an ka je yawon sallah?
Wannan haka nake cewa san malaiku ina kwana. Lafiya lau sai in ce na an yi sallah lafiya sai in ce na zo barka da sallah.
To sai su ce mami sun ko?
Sai ma su ci dinki sai su ce in je in dawo.
Ka san zuwa ka dawo?
Eh.
To in ka dawo fa?
Sai su bani.
Kamar nawa suke baka?
Ko nawa.
Haka zalika na ji ra'ayin wani uba a game da yawon sallah na yaransa.
Sunana Muhammadu. Muhammadu Medusa. Kana da yaran masu zuwa yawon sallah ko barka da sallah? Mai ina da yaran masu zuwa barka da sallah. Kamar yaro nawa gare ka? Akwai Ibrahim. Akwai Sani. Akwai Sani mai faka kuma. Akwai Malam Mudalli. Duka yaran ka ne. Eh, akwai Umar Jagal. To me yasa kake barin suna zuwa yawon sallah? Saboda ka san yanzu ya zama to al'ada ne yawon sallah ko an raba su ba za su bari ba. Kai ka ga amfanin wannan yawon sallah? Eh, yaran amfani sosai tun da abin da ya zama mana kamar murna ne a wajen mu. Idan suka je yawon sallah sun taɓa kawo maka kuɗi? Eh, sun aka kawo kuɗi sosai kamar nawa suka kawo ma? Suna kawo min kamar abin da yake 2,000, 2,300 haka. Ba ka ganin cewa kamar ka fara koya musu roƙo tun suna ƙananan yara? A'a, ba dan haka ba ne. Na ai daga sallah ya wuce kuma shikenan ne sun bari.
Farfesa Aliyu Muhammadu ɗan Endo Banza da ke jami'ar Sakkwato masani al'adun Hausawa ne a Najeriya.
Yawon sallah kace mafi yawan ƙasar Hausa an kasu kashi biyu. Ana ce masa yawon sallah ana kiransa barka da sallah. Dama duk ma'ana ɗaya ce. Yawon sallah za a ga cewa yaran ne ke zuwa gida a gidan 'yan uwa da zumunta da ƙauyata ta zuwa birane. Domin a yi murna nuna farin ciki da kai ga wannan lokaci na wannan sallah ta azumi kuma sallah ta layya. Sai shi ne sada zumunta ne tsakanin 'yan uwa da 'yan uwa. Na biyu kuwa zai nuna irin yawan da ke ga al'umman musulmi ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Da za kowa ma aiki ma annai da aiki da abu. Na uku za a yawan sadaka saboda ma yaran da ke yawon sallan za a dan ba su wani goron sallah ne naira ɗaya naira 100,000. Kaga sadaka ce aka ba domin wani cikin da an samu wannan ranar da Allah ya kai bakanta. A cikin yaran kan za a samu haɗin kai domin wata rana idan shekarun yaro suka buwaya zai ce ai tare da wani muke zuwa barka da sallah. Ma'ana sun san tsara ɗaya ne. Na biyar cikin wannan yawon sallah akan samu auratayya. Wani ya zo gidan wani ya zo gidan wannan a zo gidan a samu auratayya tsakanin ƴaƴan gidan malam da ƴaƴan gidan malam. Ko ƴaƴan gidan alhaji ƴaƴan gidan alhaji. Ko ƴaƴan ɗan kasuwa da ƴaƴan kasuwa. Kaga an samu tasiri kwarai akan wannan. Lokacin da musulunci ya zo ƙasar Hausa, Hausawa sun karɓe shi, sun aminta da shi, suka fahimci babban abin da musulunci ke so ƴan uwantaka. Kusantar juna da haɗin kai. Shi da kansa yake haɗe to ba an raba. Zaka yawon sallah na ƙara haɗin kan musulmi. Sallah na ka dangon zumuncin dan uwantaka. Za ka ga Fulatani ya zo wajen Bakabe ya yi barka da sallah. Bakabe ya zo wajen Fulatani ya barka da sallah. Barbare je wajen Fulatani. Ko Fulatani ya je wajen Barbare kaga yar ga abin da ke nan can ta gado idan har kai yaki. An manta da wannan kura yanzu an zama uwa ɗaya uba ɗaya saboda ni addinin da ake yi kari kuma bisa kalmar la ilaha illallah.
Farfesa ko sauran kabilu
su suna yawon sallah kamar Hausa Fulani.
To ka san yadda musulunci yake kasar Hausa, duk Afirka babu irin shi irin haka da. Hatta da kasashen da ake irin Mozambique ake shari'ar musulunci. Ba su kai kasar Hausa karban musulunci ba. Rahoton BBC na shekaru 5 da ya wuce ya ce duk duniya babu inda ake addini a Najeriya. Kuma ya ce duk duniya ba inda ake addini kamar arewacin Najeriya. Kuma arewacin Najeriya mun san Hausawa suka mamaye. Yanzu haka magana da muke yi Hausa irce harshe na 11 a duniya. In an bi kwari kwari za su kawo miliyan 2 zuwa miliyan 2 zuwa miliyan 3. Haka kabilar Hausawa su suka fi yawanta wannan yasa saboda su ne suka yi musulmai. Gaskiya wasu kabilu ba sa yin wannan sai a taru a buki a tafi. Amma a yawo kwaro kwaro da ƴan yare da manya to sai ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
Yeah.
shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Premier League din kasar Ghana House of Oak ta yi watsi da tayi da wani babban clubin kasar Faransa. Rams yayi wa Afriye Bani ya tafi can kasar ya gwada rikon lodayensa. Rams ta bukaci ɗan wasan na Ghana ya tafi gwajin wata ɗaya ne yadda za su duba iyawarsa sa'an nan su yanke shawarar daukar sa ko kuma akasin haka. Amma Fabian Samsam suka nuna rashin sha'awar su kuma suka fada wa Rams din su manta maganar samun ɗan wasan na gaba kawai. House of Oak dai na son su ci gaba da aiki da ɗan wasan su yadda za su tabbaka abun kwarai a Afirka su kuma kare kambin su kaka mai zuwa. Ɗan wasan tsakiyar Akago Olympics Glass in awa kuna dab da canje shi ka zuwa House of Oak zakarar Premier League din Ghana. An dai ruwaito cewar ɗan wasan Tuniya amince ya kulla aure da Has bayan na Hasan din ta dace da bukatunsa. House of Oak dai ta so makimsa ɗan wasan ta su kasance cikin shiri wakaka mai zuwa bayan ta kawo ƙarshen shekaru 12 ba ta yi katakus ba a wurin cin kofin ligin kasar. Isowar awaku dai don ya ƙarfafa club ne gabanin wasan CAF Champions League kasancewa yana tattare da sanin ciki da wajen gasar don tarayyarsa da TP Mozambique. Dan wasan mai shekaru 30 ne idanuwar Olympics aka kan wasar bana da ya kawo ƙarshe inda ya taimaka wa Olympics ta samu matsayi na 6 a ligin kasar. Shugaban Betin United Kingsley Usuachao ya bayyana cewar manyan jami'an club na da hannu dumu-dumu cikin cacar da ake na ƙwallon kafa a nan kasar yayin da hukumar ƙwallon kafar kasar Ghana ke faɗi tashi a kokarin neman wa wasan ligin din na mutuncinta. Dan kasuwan ya ce manyan jami'ai na da hannu cikin barnar da ake wa wasan ƙwallon kasar da ke a nahiyar ta Afirka ta Yamma. Kasar ta Afirka ta Yamma ta shiga baki ne yayin da 'yan jarida sun kaban kaɗu dukkan da kallar da ke kumshi cikin gamin baki a wasannin ranar ƙarshe na kakan bana. Yace su jami'an club na yin facaca tarin jami'ai na da hannu ciki na san abinda nake faɗi in ji shi. In kwamitin jan kunni ya gayyace ni zan ji in yi musu bayani na abinda masu cacan ke yi su ɓata mana wasa. Dukkanmu mun yi kaman ba mu sani ba amma kuwa duk jami'an club na a cikin wannan harakar. To jama'a da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Muktar Abbas cikin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice.
An ji cewa jami'ai a Najeriya sun ce sun samu nasarar kubutar da mutane 100 da 'yan bindiga suka sace a watan da ya gabata a Zamfara arewa maso yammacin kasar ba tare da an biya kudin fansa ba. Kakakin rundunar 'yan sandan Zamfara Shehu Muhammad Ajiya ya ce waɗanda abin ya shafa yawanci ƙananan yara ne da kuma mata masu shayarwa kwana 42 bayan da aka sace su a ƙauyen Maru. Sannan an kuma ji cewa kamfanin Pfizer da BioNTech sun cimma yarjejeniya kan kamfanin Afirka ta Kudu da suke samar da allurar COVID-19 saboda rabawa a Afirka. Kamfanonin suka ce haka a yau Laraba. Cibiyar BioVac a Cape Town za ta sarrafa maganin rigakafi miliyan 100 a kowace shekara daga shekarar 2022.
To ma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku zo sabokan aikinmu da wani sabon shirin a misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da take yana gabatar da shirin da Jullar Discretion da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da dan shirya kuma na gabatar nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.